هدى وذكرى لأولي الألباب، أودعه من البدائع العجب العجاب، وصانه من شين اللحن وضروء المحو وكل ما يستراب، واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب، مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا، فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه. أما بعد، أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبود بوديا سنتبتك الله سبحانه وتعالى محل التمو ميكوها ميكو ميوان ديرا يمزوى ونن يمتي مي البركة yammacin asabar goma ga watan ramadana hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekara 1444 wanda ya daidai da 1 ga watan afrilu shekara ta 2023. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara hada mu a wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center wacce take garin Yola jihar Adamawa domin ci gaba da karatun littafin Allah subhanahu wa ta'ala da ƙoƙarin fahimtar sa da haskakuwa da hasken sa da tasirantuwa da sakonni waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kimtsa a cikin wannan littafi masu albarka. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya azurta mu da yi ma wannan littafi kyakkyawar fahimta, ya azurta mu da aiki da abin da muke karantawa. Ya Allah, ka sanya wannan littafi mai albarka ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba. Ya Allah, ka sanya karanta wannan littafin da ƙoƙarin fahimtarsa ya zama sanadiyar tsarkakuwar zukatanmu, miƙewar tunaninmu, haskakuwar rayuwarmu, samun babban makoma, babban tsira, babbar tsira idan an koma gare ka ya Allah. Allahumma amin. Kafin mu ci gaba, akwai tambayoyi. Mai tambaya na farko yake cewa: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Yace a suratin Nisa'i Allah yana cewa: wa in khiftum alla ta'dilu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna, abe ce mathna ba, fankihu sai dot dot, kamar conditional statement ne in ji shi. Allah yayi amfani da shi anan cewa in kun ji tsoron rashin adalci wa marayu to ku auri mata biyu uku dot dot. Ya ƙarasa ya ce tambaya ta ita ce: menene relationship tsakanin bature bature ne? Ya ce menene relationship tsakanin marayu ko adalci da auren mace? Tambaya mai matuƙar muhimmanci, mai kyan gaske. Allah saka maka da alkhairi. Duk lokacin da aka ce maka ga wata aya a cikin Qur'ani, daga cikin abin da ke taimakawa wajen fahimtar ayar ko saƙon da take ɗauke da shi shine sanin dalilin da ya sa ta sauka, sababin nuzul kenan. Sababin nuzul. Yanzu da kake zaune a masallaci kake jin tafsiri ko kake jin bayani, sababu khurujika minal bayt, dalilin fitowarka daga gida, wannan sanin dalilin fitowarka daga gida in mutum ya san cewa ga dalilin da ya sa ka fito tun daga gida ka shigo mota ka zo har ka zo ka zauna a masallaci dole akwai wasu abubuwan da wannan sanin zai taimake shi wajen ƙara fahimta a cikin ayyukanka ko maganarka ko kuma abin da kake aikata. Ma'ana sanin dalilin aiki yana taimakawa wajen fahimtar aikin da kuma dalilin da ya sa aka yi shi. So ayoyin Qur'ani ko shakka babu suna ɗauke da saƙonni na kai tsaye, sannan kuma suna ɗauke da wasu saƙonni masu alaƙa da abin da ya sa aka saukar da su domin shi. Sanin haka shi ya sa Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wata rana ya bugi ƙirji, bugan ƙirji na gode ma Allah akan ni'imarsa. Buga ƙirji na godiya ga Allah subhanahu wataala akan ni'imarsa ba buga ƙirjin fariya ko nuna isa da sani ba. Ya ce, wallahi ma min ayatin fi kitabillah illa wa ana a'lamu aina nazalat wa fi man nazalat. ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغني إليه الراحلة لا ذهبت إليه أو كما قال يتي والله باب وتآية القرآن هو تسورة باتينا سنيوش تسوك كما أكموا تسوك كاجما سئل من قسياتي masana Qur'ani na gaskiya ce waɗanda aka yi ma ilimin su na Qur'ani stamp dama kuma tsakanin su da kogin kurbane kawai da sun yi haka suke kambatowa. Allah ya dada su. Sai ya ce babu wata aya face na san yaushe ta sauka akan wa ta sauka. Sai ya ce da a ce na san wani wanda ya fi ni sanin littafin Allah kuma raƙumi zai iya kai ni ko abin hawa zai iya kai ni da na su kwane doki na ko abin hawa na ba zan tsaya ko ina ba sai kofar gidansa domin in amfana da ilimin sa na Qur'ani. Kaga shi kanshi wannan labarin yana tabbatar maka dalilin da ya sa ma aka yi magana, yana ƙara nuna maka tawalu'un shi ne da kankan da kansa ya sani. Amma da a ce akwai wani wanda ya fi shi sani da ba zai ji shayi ko ya ji nauyin ya yi sauri ya tankwashe kafa a gaban shi ya koya ba. Kai ayoyi nawa yanzu ka sani ka fahimta? So nawa kake tankwashe kafa domin ka fahimce su? Koko sai a Ramadana kawai, in Ramadana ya wuce ka zama babban shehi babban malami, sai wani Ramadan din in ya zo sannan watan Qur'ani ya zo ka zo ka koya. Auradaha sa'dun وسعد مسلم ما هكذا تورد يا سعد الابل ba haka ake kora dabbobi ba akwai yadda ake yi mana ba haka ake yi idan ana so a samu alkhairi ko albarka. Saboda haka idan mun komo zuwa wannan tambaya wa in khiftum alla ta'dilu ayar da take suratu an-nisa Allah yana cewa ya yunna su taqur rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا سألت وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أبن دي سانك وأنن آيين هو أنن آيين شيني tsakanin dalilin sanin dalilin da ya sa ayar ta sauka da ayoyin da ke kafin wannan ayar duka abubuwa ne guda biyu masu ƙarfafa fahimtar da za ka samu ga wannan aya. Allah yana cewa wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitha bit-tayyib. Ana magana ne akan marayu. Idan sun kai munzali ko lokacin da aka san cewa za su iya juya dukiyarsu to a miƙa musu dukiyarsu kamar yadda aya ta zo a gaba wata duniya ta ma. Sannan idan kuka zo za ku auri marayu to kada ku yi musu rowar sadaki ku mika musu dukiyarsu wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni a basu na haƙƙinsu na sadaki. To, a lokacin sai ya zamana marayu kala-kala ne, kamar kullum. Akwai marainiya wacce take ƙarƙashin wasu daga cikin sahabbai suna tare da su, kuma suna so su aure su misali. To, wasu daga ciki sai suke jin tsoron wannan kusancin da suke da shi da marayun nan da suke ƙarƙashinsu zai sa in sun tashi ba su sadaki ba za su cika mudu wajen miƙa musu sadaki. Za a yi ƴar gida. Su kuma suna so su yi adalci. Ko kuma dalili na biyu, marayun nan kala-kala ne ta ɓangaren siffa. Akwai wacce marainiya ce amma ta fi masu iyayen abinda zai ja hankalin miji ya aure ta. To, sai ya zamana tana da maraici, tana ƙarƙashin kulawar wani, shi kuma sai ya ga cewa tunda marainiya ce ai akwai wani tasgaro da giɓi tare da ita, ko da ta kai ta kawo wajen cikin siffa, to ai akwai wancan giɓin a al'ada yadda suke gani. Saboda haka bari a rage mata sadaki, bari a rage mata adadin abin da za a bata, saboda ai la'alla ƙila wani taimakon da zai zo daga wajen babanta yanzu babu, tunda baban bai da rai. Saboda haka kai ne za ka ƙara ɗaukan nauyi bisa nauyi. Ko kuma dalili na uku, ya kasance marainiya ce kuma ba gata tare da ita. A kamar yanzu misali, marainiyar da wani ɗan saurayi ya zo yana neman ta, shi kuma yana son ya samu ɗan wajen manumfasa inda zai za a yi mai kaya da yawa. To, in ya duba ya gama marainiya ce, kaga zai ɗan taka burki, wanda ba haka ya kamata ba. To, sai wasu daga cikin bayin Allah a wancan zamanin, sai la'akari da wannan sai ya sa a cutar da marainiya wajen ba ta haƙƙinta. To, wasu sai suke ganin cewa waɗannan dalilan duka ba dalilai ba ne da zai sa a tauye ma marainiya haƙƙinta. Amma kuma wani abu ne da yake faruwa a cikin al'umma. To, shi ne sai Allah ya ce wa in khiftum alla tuksibu fil yatama. Idan kuka ji tsoron cewa ba za ku miƙa ma marayu sadakinsu yadda ya kamata ba, ko kuma idan kuka aure su kuka haɗa su da matayenku, za a samu fifiko tsakanin su da matayenku, za ku fifita matayenku akan waɗannan da kuka aura daga baya. To, sai Allah ce fanke umma baba lakum minan nisa, dalilai da yawa. To, abin da ya kamata shi ne ku bar waɗannan marayun waɗanda suke tare da ku, tunda duk daga cikin dalilan da ya sa kuke jin tsoron ba za ku yi musu adalci ba saboda ‘yan gida ne. Shi kuma ciniki ko mene ne, ko ciniki ne in ‘yar gida za a yi, ai an fi danne haƙƙi, ko ba haka ba? Yanzu in ka so ka sayi da wani abu, idan ɗan waje za ka siyar mawa, kuɗin shi daban, idan ɗan gida ne farashin shi daban. Sannan ɗan gidan nan in ya murza gashin baki ya ce zan biya ka installmentally ne sai wata biyu, ba yadda ka iya, ko ba haka ba? Sai in kai ma ka murza ma yawa ka ce a'a, ai ba cutarwa ake so a yi, ba cutuwa kai ake so a yi ba. A taƙaice dai, kusanci yana sanya ɗaga ƙafa. To, kusancin da suke da shi da marayun da suke ƙarƙashinsu sai yake bayuwa zuwa ga rashin akwai yiwuwar ba za a yi musu adalci ba. Sai aka ce, to, marayun da suke tare da ku kyale su, ai akwai wasu mata banda waɗannan. Fanki huma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba, ku je ku duba abinda zuciyarku take so daga mata yanda Allah ya halatta ku aure su. Biyu kuke so ku aura, uku kuke so ku aura, huɗu kuke so ku aura, duka ya halatta. Sai ba a ambaci ɗaya ba saboda ɗayar da lura ce, ko? Fa in khiftum alla ta'dilu fawa'idatan aw ma malakat aymanukum. Ban ce ne ɗaya ya je ya ƙara aure, ya ce saboda karatun yau zai ƙara aure. in kana so kuma kaga ka kai ka je kai amma ba da in kuma matar ce baiwar Allah mutum mai kirki yar aljanna ta ce ita ta gaji da zama ita kadai gaskiya a duba mun abokiyar zama akwai su da yawa ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fankihu ma faba lakum minan nisa a cikin lafazin ma faba dinnan akwai karatu mai yawa amma ba shi ne dalilin kawo ayan mu ba ballanta namu wai bayan bisa wannan zaka fahimci in muka koma tambayar gabawan Allah alaka tsakanin ambatan marayu da adalcin da aka ce ayyuma mata adalcin ana tsoron ba za a yi marayu adalci ba ne tun farkon auren ana so a nuna ma al'umma marayu suna da gata kar a rika musu kallon uku ahu kamar su kamar sauransu saboda haka akan ku zalunce su gara ku kyale su Allah zai kawo wanda zai aure su bisa adalci ku kuma ku je ku auro su mun fahimta wannan ita ce alaka ta kai tsaye tsakanin ambatan marayu a babin adalci ayar la mafhuma laha ba ana nufin waɗanda ba marayun ba ku je ku auro su ku yin adalci ba ne mun fahimta sanke huma baba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba sai Allah ya ƙara maimaita fa in khiftum alla ta'dilu anan din ma kana jin tsoron in ka je ka ce to ka bar marayiyar da take tare da kai bari ka je ka auro wata biyu ne uku ko hudu sai kai tunanin cewa kai adalcin nan zai yi wahala kai ba jarumi bane wajen jagoranci a gidanka ba kai kai manzalin rike sitiyari da a motar akwai mata hudu a bayanka a sit in baya ba to fawahidatan ka tsaya tal 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 daya admin naji kana nan ko kai ma wahidatan daya aw ma malakat aymanukum babu laifi idan kun hada da kuyangi waɗanda dama ba wajibi bane adalci tsakaninsu da matayenku sai Allah ya ce zalika ajna alla ta'ulu wannan ita ce hanyar samun sauki da kwanciyar hankali kar ka fada kogin rashin adalci kogin zalunci ma'ana da ka auri mata biyu ko uku ko hudu ya kasance zaluntarsa za ka rika yi rashin adalci za a rika shukawa a gidanka to gara ka tsaya a kanta wannan kuma ba yana nufin ka tsaya da ɗaya ita kuma ka zalunce ta ba din akwai wanda ɗaya ce amma kuma zaluncin da yake mata da cutanta da yake yi ya kai a nuna ma sarkin kowane gari kaga wannan ba daidai ba ne a takaice wannan ayar tana koya mana zamantakewa tana koya mana manufar aure tana koya mana yadda ya kamata mu siffanta da adalci a cikin rayuwarmu gaba ɗaya shi yasa wannan ayar ai tana da ƴar uwa wa yastaftunaka fi nisa qulil lahu yuftikum fihinna وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ما الذي كتب لهن الصدق وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط دكا wannan a cikin suratu an-nisa tambaya ta gaba mai ita yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam shin ya halatta namiji ya karbi haihuwa na biyu ya kuma hukuncin karbar haihuwa ga namiji a cikin watan ramadan a ji wannan ma'aikacin lafiya ne kun wannan tambayar tana da muhimmancin gaske in muka yi la'akari da cewa tana da alaka da wani bangare mai muhimmanci na rayuwarmu a kullun duniya insha Allahu za a haihu ko ba haka ba yau dinnan a jahar Adamawa Allah kadai ya san adadin jariran da aka haifa ballantana ka je gari ka gaba 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 da za a faɗa maka adadin jariran da suka bayyana a duniyar Najeriya yau sai kai mamaki kamar da yake kasar mu bamu cika kula da kididdiga ba sai kaga in wasu kasashe ne yanzu nan fit kana dannawa sakon 5:10 yamma ta yi zaka san jarirai nawa aka haifa amma mu Najeriya har yanzu adadin mutanen ma masu numfashi ba su girma masu manyan mutane ma'ana waɗanda suke rayuwa a ƙasar ma ba a san adadinsu na hakika Allah ya sa mu dace so wannan yake nuna tunda kullun za a haihu ashe kullun za a buƙaci mai gaban haihuwa kenan to da wannan ne duk wani mai kishi duk wani mai damuwa da damuwar al'umma zai fahimci cewa akwai tsananin buƙatar ƴaƴan mu mata su karatun likitanci ko kuma su karatun abin nan nursing misali a cikin yin haka akwai rufa ma kai asiri da rufa ma juna asiri a cikin yin haka akwai kowa ya jibinci bangaransa a cikin yin haka akwai samar da kyakkyawan yanayi tsakanin wacce za ta haihu ko mai jinya da ko mai kula da ita saboda jinsin su ɗaya ne kuma duk inda jinsi ya yi aka samu daidaiton jinsi to an fi sa ran zukata su zama ɗaya sannan a amintu daga duk wata matsala da za ta iya faruwa ko ta biyo baya ta sanadiyar sabawa tsakanin jinsi kuma wannan matsalar sananniyar abu ce akwai ta kafin ansa tambayar ka yana da kyau mutum duk wanda Allah ya azurta shi da aiki a bangaren likitanci ya fahimci cewa kofar alkhairi ne Allah ya bude masa kofar aljanna aikinka na likitanci zai iya kai ka aljanna kila har ka samu babban matsayi a wajen Allah fiye da matsayin da za ka samu ta sanadiyar sallarka da azuminka da hajjinka a mu'amala da Allah ba a yi da kyakkyawar niyya a fadi a'a ko bai kai dan Allah wallahi Allah sai ya baka lada inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin sahabbai fagen fama suka je aka ce kaya in kuka taka kishi da zai ziyarci makogaranku duka ana rubuta sai an ba ku ladan shi komai alisabe yake a kasuwanci da Allah shi yasa Allah ya ce hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim kasuwanci na gaskiya kenan wanda kullun sai dai yatsinka su kirga riba ba asara saboda haka Allah ya sa kai likita ne ka ɗauka cewa shortcut ne ka samu na aljanna ka taimaka ma mutane ka zama sanadiyar yayewar damuwarsu sannan ka rufa sirrin mutane don a rayuwa ba waɗanda suka fi sanin sirrin mutane kamar mutum uku ko huɗu ina ji mutum na farko ma'aikacin asibiti idan ka boye masa sirrin ka to ba za ka samu magani ba kaga dole kai bayani fasbir lidaika in jafauta tabibahu wasbir lijahlika in jafauta mu'allima ka hakura da ciwonka in dai za ka munana mu'amala ga likita hakanan ka hakura da jahilcinka in dai ba za ka girmama malami ba mutum na farko wanda ake ba shi damar shiga taska da rumbun sirrin mutane likita mutum na biyu wane matarka to ai kai ita ma ka san sirrinta na'am malami shi ma yana daga cikin mutanen da suke sanin sirrin mutane
amma waɗannan sirrorin amana ne. Mutum na uku mai sanin sirrin mutum shi ne wane? Lauya. Lauya yana sanin sirrin mutum. Mai dalili saboda in ka je ko in ya je zai faɗa masa duk abin da ya faru, wallahi ƙarya ce kaza kaza ga yadda aka yi, amma ina so a ƙulƙulla a ga ya riga ya san sirrin yanzu. Mutum na hudu mai sanin sirrinka shi ne ma'aikacin bankinka. Ko ba haka ba? Duk ɗar ajiyar da kake yi ya sani da sunanka. Na'am? Wannan ba sirrin da sirrin rayuwa ne. Wannan babu wani sirri da ake sani. Ya ce ne mai wankan gawa. Akwai sirrin da ba abin so ba. Tabbas mai wankan gawa akwai wasu sirrika da suke sani na mutane ko alkhairi ko akasin haka. Harai da bese suna ganin abubuwan ban mamaki. In kana fira da masu wankan gawa za ka ji abubuwan ban mamaki. Akwai wani mai wankan gawa wanda ya ce ya taba wanke wata gawa da abin da ya gani sai da ya kwantar da shi ciwo na wata uku a asibiti saboda firgici. Wata rana za mu ambaci labarin da abin da ya sa shi wannan damuwar. Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe. A takaice waɗannan mutane guda hudu masana sirrinka ne, musamman yanzu account ɗinka da BBN dinnan. Kayan kana da shi a GT, kana da shi Zenith, kana da shi a Touch Bank, kana da shi a duka fit din, ana sanin menene ka abun nan. Kana ce wa mutane ba ka da kuɗi, shi kuma bankanka yana ganin gasu nan a kwance. Allah ya sa mu dace. Saboda haka a takaice shi likita ka ga mai sanin sirrin mutane. Wannan sirrin da ka sani amana ya kamata ka kai la'akari da ita. Ba daidai ba ne ka san wane bai da lafiya ko yana da matsala kaza na likita, a matsayinka na likita sai ka zo ka ce ai wane da kake gani matsala kaza ke. Shi yasa daga cikin ethics, daga cikin abubuwan likitanci shi ne ai boye sirri dole ne. To a shari'a kuma haramun ne bayyana haka in ba da wata maslaha ba. Saboda haka ka gane matar da za ta zo ka duba ta lalura ya kawo ta, lalura ta kawo ta, kuma wannan matar al'aurar wani ne. Saboda haka ka kula da wannan matar, ka rike ta bisa amana, ka duba ta daidai gwargwadon buƙatar aiki. Kada ko tattaunawar da ake yi tsakanin likita da macen da ta zo wajen ya duba ta, duka akwai limitations jama'a, ba hira ake zuwa a yi ba. To ya kuke, ya kwana biyu, ya kaza, duk ba ruwanka da wannan. Me ya haɗa ka da ya kuke, ya suke, ya ta zo kawai ka duba ta, ka duba ta, ka faɗi abubuwan da take buƙata, ki kula da kaza, ki kula shi kenan. Ke ma bai kamata ki zo wajen likita ki dinga raba masa kyautan murmushi da dariya kamar an aiko ki ba. Ba daidai ba ne. Duka waɗannan yana da cikin ƙofofin da shaitan yake buɗe ma mutane a cikin al'umma, sai ka ga ya kai mu ya baro. A takaice, namiji ya duba mace ko mace ta duba namiji, asali lalura take kawo haka. Amma abin da yake daidai shi ne kowane jinsi ya duba ɗan uwansa, ko? To amma akwai lokacin da namiji ya duba mace zai iya zama halas, akwai lokacin da zai iya zama haramu, akwai lokacin da zai iya zama dole. Zai iya zama halas lokacin da ga likita babu wani wanda ya kai shi ƙwarewa sai wannan likitan namiji, kuma zai yi abin da ake so, kuma an aminci daga duk wata cutarwarsa. Sannan a daidai wannan lokacin in aka ce za a nemi waninsa za a iya samu amma za a wahala. Kaga wannan halas ne yanzu kawai ai amfani da abin da yake gaba. Zai iya zama haramun idan ya kasance ga mace, matar da za a mara lafiyar mace ce, sannan ga mace ƙwararriya za ta yi duk abin da ake so, sannan ana jin tsoron aukuwar fitina idan namiji ne. So yanzu haramun ne kuma a ce namiji ne zai duba ta bayan ga mace ‘yar uwarta. Zai iya zama dole lokacin da muka tabbatar da cewa wannan likitan ana kyauta zaton shi ne zai yi abin da ya kamata, kuma ba mu da wani wanda ya gwanince a wannan babin sai shi. To kawai saboda duk namiji ne shi sai a ce haramun ne ai kar ya ga al'auran mace kaza, saboda haka ba zai gani ba, ana ji ana gani wannan ta mutu ita kuma. Kaga wannan ba addini ba ne, saboda haka anan dole ne shi namiji ya duba. Abin da ya shafi karɓar haihuwa yana da alaƙa da asalin matsalar, saboda haka idan ya kasance a inda ya halatta ya halatta, inda akwai matsala akwai matsala. Saboda haka babu damuwa idan ya kasance akwai tsananin bukata, akwai karanci, akwai kaza, amma duk abin da za a yi a yi shi daidai gwargwadon bukata. Shi yasa likitocin da suka san abin da ya kamata su suna yin abin da za su yi ne daidai wajensu, sai su bar masu taimaka musu maternosis kenan su karasa abin da za su yi, wanda a cikin haka akwai kiyaye mutuncin. Ok, a Ramadan babu wani bambanci da Ramadan ne ba Ramadan ba, duka ɗaya ne. Yawwa, kasancewar a Ramadan za ka karɓi in kai ne ɗin algafata malam mai karɓan haihuwa, za ka karɓi haihuwan mace koda kana koda cikin Ramadan ne, babu damuwa. Amma ya kasance ka ji tsoron Allah, ya kasance kuma a amintu daga duk wani abin da zai cutar, sannan ka tuna cewa wannan aikin naka za a tsayar da kai a gaban Allah, kuma za ka yi bayanin abin da ka aikata. Allah ya samu dace. Na akrama ka.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laysa 'alal a'ma hawajun wa la 'alal a'raji hawajun wa la 'alal maridi hawajun. أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على تحية من عند الله فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
Wannan ita ce aya ta 61 a cikin suratu An-Nur. Idan ba a manta ba, daga cikin manya-manyan manufofin suratu An-Nur da saƙonnin da take ɗauke da shi, saƙonnin da take isarwa ga al'umma, shi ne yanayin yadda za a tsaftace ɗabi'unmu, a tsaftace mu'amalolinmu, a tsaftace zamantakewarmu, ya kasance a cikin al'ummarmu ba abin da ke faruwa ko wakana a tsakaninmu sai kyakkyawar mu'amala da farin ciki da walwala wanda idan aka samu waɗannan suna taimakawa wajen samar da kyakkyawan zumunci da kyakkyawar alaka tsakanin ɗaiɗaikunmu da kuma al'ummarmu gaba ɗaya. Wanda idan aka samu wannan, to lokacin ne al'umma za ta ci gaba, lokacin ne za a ga alkhairai sun bayyana cikin al'umma, saboda duk wani abin da zai kawo tsatsa da lalacewar alaka tsakaninmu an mana maganinsa. Za ka iya cewa wannan sura tana koya mana zamantakewa ne da rayuwa daga cikin manya-manyan manufofinta. Wannan ayar ta tabbatar da haka. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, laisa 'alal a'ma haraju, babu laifi a kan makaho, wala 'alal a'raji haraju, babu laifi a kan gurgu, wala 'alal maridi haraju, hakanan mara lafiya shi ma babu laifi a kansa. Babu laifi a kan siyime ne, za mu zo mu ji bayani. An ta'kulu min buyutikum wala ala anfusikum, hakanan babu laifi a kanku, ku kenan masu sauraro, wanda kun fita daga siffofin can da aka ambata. An ta'kulu min buyutikum, ku ci daga gidajenku. Ku ci mene? Abinci. An ta'kulu min buyutikum, daga cikin uslubi na magana, idan aka riga aka san cewa abinda ake faɗa yana bayuwa zuwa ga komai, to ba sai an ƙayyada abun ba. Yanzu da aka ce an ta'kulu, ba a ce me za ku faɗa, me za ku ci ba, kawai ku ci ko menene. Na biyu, ba a buƙaci cewa ku sha ba. Saboda me? Saboda sha yana manne, yana ɗanfare da ci. Fa kuli washrabi wa qarri aina, mun fahimta. Akwai kuma inda za a ambaci ci kawai, karkace a ci ne banda sha. Fahimtibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a, babu mamaki abinda za ta baka yanzu ba lallai ya zama abinci ba, kuma ba lallai ana nufin ci ci na ci ba ne ba, a kila ana nufin kila sadaki ne ka bayar, sadakin akwai kayan sawa, sai ta dawo maka da shi ta ce to na baka wannan kyauta sadakin, yanzu fakuluhu ne, falbasuhu ne, hani'an mari'a, ku sanya. Amma me yasa aka ce kuluhu? Uslubi ne na magana. Kuma ko a abin nan maganganunmu na yau da kullum akwai wannan. Yanzu misali idan ka ce wani bai kyauta min ba, ai ya cinye min wayata, ci yayi, amma kana nufin ya cinye, ya danne, ya murɗe, amma sai kai amfani da kalmar cinyewa. Allah ya ce an ta'kulu min buyutikum, babu laifi ku ci abinci daga gidajenku, aw buyuti aba'ikum, ko daga gidajen iyayenku, aw buyuti ummahatikum, ko daga gidajen iyayenku mata, aw buyuti a'mamikum, ko daga gidajen baffanninku, aw buyuti ammatikum, ko daga gidajen, ku ci abinci a gidajen gwaggwanninku kenan mata, aw buyuti ikhwanikum, aw buyuti akhawatikum, ko ku ci daga gidajen ƴan uwanku maza, ko ƴan uwanku mata, aw buyuti akhwalikum, aw buyuti khalatikum, babu laifi ku ci abinci daga gidajen kawunnanku, ko daga gidajen innonunku, aw ma malaktum mafatihahu aw sadiqikum, babu laifi ku ci abinci, ko ku ci abinci daga gidan da kuke rike da mabudai na gidan, ma'ana gidan da aka baku amanar kulawa da shi. Za mu zo mu ƙara bayani. Aw sadiqikum, babu laifi ku ci abinci a gidan abokananku, gidajen abokananku. Laisa alaikum junahun, babu laifi, babu damuwa ku ci abincin nan da aka ambata a gidajenku, gidajen iyayenku maza mata, ƴan uwanku, kawunnanku, babbannanku, innoninku, gwaggwanninku, duka babu laifi an takulu jami'an aw ashtata, in kuka tashi cin abinci ku ci tare ko kuma ku ci daban-daban. Fa idza dakhaltum buyutan, idan kuka shiga gidaje, fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba, duk sanda kuka shiga gida to ku yi sallama. Wace irin sallama? Waye zai fara amfana da sallama? Fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba, ku yi sallama wacce take fa'idantar da aminci, wacce take nuna kun zo da aminci kuma kuna kyauta da zaton kun zo wajen aminci. Daga cikin sakonnin sallama kenan, ban zo domin in cutar da kai ba, ban zo domin in naɗi labarai da sirrorin gidanka in je in fesa su waje ba. Duk daga cikin ma'anonin sallama kenan, assalamu alaikum. Shi yasa jama'a kun ga sallama nan karatu ne mai zaman kanshi kawai, sallama, sirrorin sallama da hikimominta da sakonnin da ke cikinta. Kuma ita ma ana yi don Allah, ana yi ba don Allah ba. Ita ma akwai lada, akwai ba lada. Ƙwarai da gaske, tunda Allah ya umari fa sallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba, yanzu wanda yace assalamu alaikum amma yana jin haushinka, da wanda yace assalamu alaikum zuciyar shi tana kaunarka, wanne sallama shi take da lada? Yawon kaga shi abin a bayyane yake. Wanda yace assalamu alaikum yana tuno da cewa Allah ya ce ayi sallama, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afshu salam, yana yi ne don koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da wanda ya yi kawai din kar a ce bai yi sallama ba, waye ke da lada? Na farko, tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba, gaisuwa ta musamman wacce Allah ya yarda da ita, daga wajen Allah take. Kuma hasali ma tana dauke da yanki na sunan Allah, assalam. Assalam suna daga cikin sunayen Allah, suna mai tsarki, mai daraja, mai martaba. Tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba, gaisuwa mai tsarki, gaisuwa mai albarka. Kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Waɗannan bayanan, waɗannan sharhin, waɗannan darussa, waɗannan karatun, duka jama'a ana yi muku su ne domin ku gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya shar'anta wannan shi kadai ya cancanta a bauta masa, gashi ya san abin da yake maslaha gare ku, gashi ya sanar da ku. Wannan tunanin ba kowa yake ba, sai mai zurfin tunani wanda ta sanadiyar sallama ya ƙara imani, ta sanadiyar an bashi dama ya je ya ci abinci a gidajen ƴan uwansa ya ƙara imani. Me ye dalili? Saboda zai fahimci hikimomin da ke ƙarƙashin wannan umarnin na Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan fassara ta kai tsaye kenan, sai mu koma zuwa ga abinda aya ta kunsa. Laysa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raji harajun wa la 'alal maridi haraj. Malaman Qur'ani, masana tafsiri, sun yi sabani akan sanadiyar saukar da wannan aya. Wasu daga ciki suka ce wannan ayar tana da alaka ne, alaka ta kai tsaye da jihadi. Wannan shine ra'ayin su Aba da su Abdurrahman bin Zaid bin Aslam da makamantansu. Idan ka ce wannan ayar tana da alaka da jihadi da yaki, to ma'anar laysa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raji harajun wa la 'alal maridi haraj, ma'anar ita ce makaho da gurgu da mara lafiya babu laifi, babu zunubi a kan shi don bai je yaki ba, an ɗauke masa saboda shi mai uzuri ne. Wannan fahimtar akwai ayoyin da suke ƙarfafa mata. A cikin suratul Fath Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci ƴar uwan wannan ayar, yace laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Ko wanda kafin wannan aya an ambaci fita yaki سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون تقول أن أين يأتي أكي مغانا سيأكا تيتو مرا لا فيها مكاو كذا قربوا باب اللي في أكانش سيكا ألا كان تدوانا مبسرا دا آين دا سيكا باتا سيكا تي أنا نفن أفجان يأكي كنا هو أفتا yaki wanda bai da lafiya wanda gurgu ne wanda makaho ne ba a dora masa ba wajibi bane a kan shi wasu daga cikin malamai suka ce wannan ayar wacce Allah ya ce babu laifi akan makaho babu laifi akan gurgu babu laifi akan mara lafiya tana da alaka ne da cin abinci tunda Allah ya ce an takulu min buyutikum har zuwa kace sai aka tambaye su meye bayani suka ce bayanin shine a takaice sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallama a lokacin sun kasance suna jin damuwa idan cin abinci ya hada su da waɗanda suke makafi ba sa gani sai su rika jin damuwar cewa kada makaman nan an zo an zuba kafakin abinci ga wasu yankan tsoka da hanta da kaza shi baya gani kuma ana cin abinci shi kaga da lalibai kenan zai dauka to sai ya zamana an cinye abinci mai dadi shi kuma an bar shi da wanda ba lalle ya zama shine mai dadin ba to sai zuciyarsa take sosuwa sai Allah subhanahu wataala ya ce a babu laifi kika ku ci tare da su ko kuma ku ci ba da tare ba kowa rabon shi zai ci tunda Allah ya san ba da gangar kuke kin ba su abu mai dadi ba tsamewa kuke yi ba bisa wannan fasarar ta biyu wannan yana nuna maka yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke son juna da alkhairi har wajen loma suna jin damuwa idan sun fi dan uwansu yin babban loma ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ان ذا wanda in an zo cin abinci zai zaba mai kyau sai ya zabe sai ya turo ma mutane babu marowaci kamar mai rowar abinci shi ma in ya ci ya koshin an jima ka tambaye shi ya zai yi da shi ko ba haka ba to sai mene abinci wannan dabi'ar tasu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana tabbatar maka da labaran da aka baka na dabi'unsu yadda suke hakura da abinda nasu ne ko kuma suke kauna suke so saboda maslahar dan uwansu wanda wannan karatu ne mai muhimmanci a rayuwarmu yanzu kowa ya ga ya ya yake kuma wace siffa ya siffanta da ita wasu daga cikin malamai suka ce a dalilin saukar da wannan ayar da aka ambaci makaho da mara lafiya da gurgu yana da alaka ne da yanayinsu in an zo cin abinci ba za su zauna yadda ya kamata ba gurgu ba zai yi zama sosai ba mara lafiya ba lallai ya iya zuwa ya ci yadda ya kamata ba wanda bai gani kila kafin ya taso har a zo kila an gama rabawa to Allah ya san zuciyarku kuna san su da alkhairi ai wanda bai samu ba za ku bashi wanda ya rasa za ku mika masa wanda kuma bai samu ba ba da gangar ku kai ba saboda haka babu damuwa haka an takulu min buyutikum babu laifi ku ci abinci daga gidanku yanzu wani yana bukatar hakan sai an ce masa babu laifi ya ci abinci daga gidanshi me ne dalilin da yasa aka ambaci cin abinci daga gidanka ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم كافنا ولا على أنفسكم كافن أن تأكلوا من بيوتكم ولا على أنفسكم شيما ولا على أنفسكم أي حرج واو العاطفة لا النافية ولا على على أنفسكم جار ومجرور متعلق بخبر محذوف والمبتدأ تقديره أي ولا عليكم حرج في أنفسكم باب الذي في باب الزنب أكم أن تأكلوا شيكما أن كان كنت الله ربسن أنا شيني أن da abin da yake tare da ita duka fi mahalli nasbi aljar fi mahalli abin nan nasb wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum fi mahalli jar al masdar fi mahalli jar al masdar ay wala ala anfusikum fi aklikum shine masdar saboda haka babu laifi ku ci cin da za ku yi a gidajen ku babu laifi to sai aka ce min buyutikum tambayar da na fara dazu ita ce meye sirrin meye hikimar ambatan cewa babu laifi ka ci daga gidanka ba wanda yake jiran yanzu dai misali sai an ba su fatawa ya ci abinci daga gidanshi ya ci abinci a gidanshi kai to me dalili dalili wallahu alam shine cewa babu laifi ka ci abinci daga gidanka ishara ce da take nuna cewa waɗannan da za a ambata iyayenka mahaifiyarka mahaifinka kawunka ka innarka ai gidansu kamar gidanka ne shi yasa sai aka fara da min buyutikum san sauran gidajen ma ai su ma buyutikum din ne hikima ta farko ke hikima ta biyu wasu daga cikin malamai suka ce an ambaci gidanku ne saboda ba a so a ambaci gidan ɗanka saboda gidan ɗanka ai gidanka ne so in aka ce gidanka ya shafi gidanka kuma ya shafi gidan ɗanka kuma wannan yana da asali manzo Allah sallama ya tabbatar da cewa anta wa maluka li abika ko kai da abin da ka mallaka na babanka ne ko haka hadithin abin nan kuce daga kasbukum sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa auladukum min kasbikum babu laifi ku ci gaba daga abin da kuka nema kuka nemo na halas ɗayanku kuma abin da suka nemo naku ne kaga wannan yake nuna cewa ci yadda ko ci daga dukiyar yaro dukiyar ɗanka in dai daidai gwargwado ne ba a yi keta alfarma ba a wuce gona da iri ba wannan halas malak ne babu laifi kai kuma ɗa ba ka jiran misali a kan abin da yake ma'aruf ne meye ma'aruf abinda al'ada ta san taɓa wannan daga dukiyar ɗa ba matsala ba ce to ba ka jiran sai an nemi izininka hasali ma da ka ji an taɓa yin wannan murna za ka yi saboda mahaifi ko mahaifiya sun amfana da dukiyar da kake da ita an takulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum daga nan sai aka ci gaba da kirga waɗannan gidaje mabambanta gidajen iyaye gidajen yan uwa gidajen yan uwa mata har zuwa ƙarshe akwai wasu fa'idoji ƙari akan abubuwan da muka ambata da yawa insha Allah gobe in Allah ya kai mu za mu ambaci waɗannan fa'idojin sannan kuma mu dora da akan aya ta gaba saboda yanayi lokaci za mu dasa aya a nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana ya biya mana bukatunmu ya yayi mana dukkan damuwarmu ya jibinci al'amuranmu ya dace da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira Allah ya kara ma wannan majalisi albarka ya yadda da mu ya yadda da ayyukanmu ya shiryar da mu ya shiryar da jagororinmu gaba ɗaya zuwa abin da yake so ya yadda da shi mai girma gwamna da yake haskaka mana wannan majalisi kullum muna maka addu'a ta alkhairi Allah ya jiminci al'amarinka Allah ya mana agaji da taimako Allah ya biya mana bukatun mu gaba daya ya Allah kai ne masanin abinda zukata ke dauke da shi na bukatu Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka biya mana bukatun mu ya Allah bukatun da muke da shi da abubuwan da muke nema a wajenka baka bukatar su mu ne muke bukata Allah dan girman rahamarka da yalwar tausayinka da jinkanka ya Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka yaye mana damuwar mu Allah ka ba mu alkhairi fiye da yadda muke roƙo ka kare mu daga sharri fiye da yadda muke tsoro ka ɗaukaka darajar mu duniya da lahira ka kare mu daga sharrin masharranta da zaluncin azzalumai da muguntan masu mugunta da ketan masu keta da hasada masu hasada da makircin masu makirci Allah ka makantar da idanun mugaye a kanmu Allah kar ka ba azzalumai dama a kanmu duk inda muke duk inda suke ya Allah muna roƙonka ka raya mu rayuwa mai albarka in ka tashi karɓar rayuwar mu ka karɓe mu a hali mafi kyau Allah ka karɓi azumin mu Allah ka karɓi sallar mu Allah ka karɓi addu'o'in mu Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda suka za su shiga aljanna ta kofar rayyan Allah muna roƙonka ka yanta mu da iyayen mu da ƴaƴan mu da matan mu da zuwa mu gaba ɗaya daga wuta Allah kar ka azabtar da mu Allah kar ka azabtar da mu Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe ka amintar da mu daga firgicin kiyama ka azabta mu da samun ceton manzonka sallallahu alaihi wasallam Allah ka tayar da mu a cikin tawagarsa Allah ka azabta mu da sharwa alkawtara daga hannayensa masu daraja Allah ka ba mu aljanna ka kare mu daga wuta ya Allah muna roƙonka ka sanya albarka a cikin jikinmu albarka a cikin lafiyarmu albarka a cikin iliminmu albarka a cikin dukiyarmu albarka a cikin iyalanmu albarka a cikin ƴaƴanmu ka sanya mu zama masu albarka duk inda muke Allah kai mana afwa Allah kai mana afwa Allah kai mana afwa Allah muna da zunubai masu yawa wasu da yawa daga ciki mun manta da su kai kuma ka ciskance su Allah kai mana afwa kai mana gafara Allah muna roƙonka ka nun ka ja kwanan mu zuwa ramadanoni masu yawa cikin aminci da kwanciyar hankali da ƙarin arziki da buɗi Allah ka yalwata mana arzikin mu Allah ka yalwata mana arzikin mu Allah ka ƙara mana arziki da buɗi Allah kowa daga cikin mu yana da wata bukata ta musamman a wajenka Allah muna daga hannayen talauci zuwa gare ka kai ne Allah ba abin da ya gagare ka kai ne mai rike da sammai da kasai din kada su fado kai ne kake ba iska dama ta kada kake ba ganye dama ya fado kake ba ruwa dama ya sauka kai ne ka shimfida kasa kai ne masanin abin da kasa take dauke da shi na halittu masu ban mamaki Allah muna roƙonka dan ikonka da mulkinka ka biya mu kowa daga cikin bukatunsa ka biya mu